sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan hantsin ranar Laraba 24 ga watan Yulin shekarar 2019 akan mitoci 17:25 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Lal da Niya sai kuma Alpha Radio a birnin Kumasin kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkamu da hantsi. Baba ya ko makiri ne tare da Sarfilu Hashim Gumal muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shiri namu. To bayan ku gaba jin labarai za ku ji tattaunawar abokiyar aikin mu Alheri Grace Abdu da Dr. Muhammad Yahaya akan yadda ake samun karuwar mutane masu kashe kansu saboda wasu dalilan rayuwa. Bayan haka za mu kawo muku maimaicin shirin ciki da gaskiya. Akwai kuma sakonni da kuka aika mana amma duk sai kun gaba shan labaran duniya.
Assalamu alaikum da fatan ana shan hatsi lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashim Gumel. Jiya Talata an bayyana Boris Johnson a matsayin wanda ya nasara a matakaran masu ra'ayin riƙau da aka kwashe makonni ana yi domin maye gurbin Theresa May a matsayin shugaban jam'iyya wanda hakan ke zama sharar fagen gayyatar da Sarauniyar Birtaniya za ta yi masa yau Laraba domin ya zama sabon firaministan ƙasar. Johnson tsohon ɗan jarida mai dogon buri kuma wanda ya taɓa zama magajin garin London ya ta'allaka rayuwar siyasarsa ne ga wannan babban matsayi. To amma ko irin haba-haban nan da akan yi masaban shugaba da ƙyar ya samu don tuni ma matsayinsa na firaministan ya hautsi ne muddin bai guna da al'amuran da ya kamata ba. To wajen gajartar da wa'adin sai ya doke Lord Rockingham wanda ya kwanaki 96 kadai kan mukaminsa a shekarar 1782 a matsayin firaministan Birtaniya mafi gajartar wa'adi. ‘Yan tawayen jam’iyyarsu wanda Philip Hammond ke jagoranta sun fito ƙarar sun bayyana cewa idan har yi ƙoƙarin fitar da Birtaniya daga ƙungiyar tarayyar Turai ba tare da an cimma wata yarjejeniya ba a Brussels to za su haɗa kai da ‘yan jam’iyyar adawa wajen durƙusar da gwamnatin da kuma yin ƙafar ungulu matsarin ficewa da ƙungiyar tarayyar Turai da ake laƙabi da ficewa ko ta halin ƙaƙa. Hakan ka iya kaiwa ga gudanar da zaɓen gaggawa wanda zai yi wuya ‘yan ra’ayin riƙau su ci. ‘Yan jam’iyyar Democrat a Majalisar Dokokin Amurka sun zargi shugaban ƙasar Amurka Donald Trump da shugaban masu rinjaye na Majalisar Dattawa wanda ɗan Republican ne da take-taken danna wani ƙudurin doka da aka gabatar da zimmar kare zaɓen shugaban Amurka na gaba daga duk wani katsalandan daga Rasha da sauran ƙasashe. Sun kuma yi gargaɗin cewa saboda take-taken Trump da shugaban masu rinjaye na Majalisar Dattawa ɗan Republican Mitch McConnell lokaci na ƙwarewar samar da ingantaccen tsari gabanin zaben shekarar 2020. Da alamar shugaban masu rinjaye bisa buƙatar White House ya mai da take-taken murƙushe duk wani ƙudurin doka mai inganci a matsayin babban abin da ya sa a gaba. A cewar Mark Warner, mataimakin shugaban kwamitin leƙen asiri, yayin zanta da manema labarai lokacin wani taron manema labarai a ginin majalisa jiya Talata. Hanyar da ƙasar Sudan za ta bi don kafa gwamnatin farar hula za ta zama mai tsawo da wahala a cewa babban manzon Amurka a ƙasar mako guda bayan da majalisar mulkin sojojin ƙasar da ƙungiyoyin 'yan adawa suka cimma yarjejeniya da ta bayyana yadda za a gudanar da mulki cikin shekaru uku. Yarjejeniyar da ta biyo bayan zanga-zangar siyasa da ta shafa watanni 7 ta kuma saukar da ɗan shugaban ƙasa Omar al-Bashir kuma yawancin zaman tattaunawar ya haɗa da ƙusoshi a ƙasar da ke da arzikin mai. Amma akwai sauran ayyuka masu yawa da suka rage a yi a cewa Donald Booth jakadan Amurka na musamman a Sudan. Tun lokacin da aka naɗa shi a matsayin makonni 6 da suka gabata, Booth ya shirya zaman tattaunawa masu yawa a Khartoum da Brussels da kuma Addis Ababa inda ɓangarori daban-daban ke ƙoƙarin bayyana damuwarsu da kuma yadda suke kallon sabuwar ƙasar Sudan za ta kasance. Jiya Talata fadar White House ta yi hasashen cewa Majalisar Dokokin Tarayya za ta amince da wata sabuwar yarjejeniyar farfaɗowar damar da gwamnati ta iya biyan bashin da ake binta cikin shekaru 2 masu zuwa ta hanyar janye iyakar da aka gindaya ta adadin bashin da gwamnati ka iya ci a lokaci guda kuma a samar da adadin kuɗaɗen da gwamnati za ta iya kashewa duk shekara har zuwa shekarar 2021. Ina tunanin wannan yarjejeniya ce da za ta iya samun amincewa a cewar wani mai bayar da shawara kan harkokin tsimi da tanadi mafadar White House Larry Kudlow ya ci gaba da cewa ina jin mutane suna amincewa ‘yan jam’iyyar Democrat da Republican ba wai duk abin da muke fatan samu ba kenan amma ta zarci iyakar adadin kuɗin da gwamnati za ta iya ranta wannan na da muhimmancin gaske ba za mu gaza ba ga fannin tsaro a Amurka yarjejeniyar da aka cimma ranar litinin tsakanin shugaban kasa Donald Trump da manyan ƴan majalisun jam'iyyar Republican da Democrat da alamun za ta kawar da rufe ayyukan gwamnati kamar wanda ya faru a tsawon kwanaki 35 wanda ya rufe ayyuka masu yawa a shekarar da ta gabata har zuwa watan Janairu amma batutuwan kashe kuɗaɗe kan wasu abubuwa da aka ware za su iya ci gaba da tasiri a ƴan kwanaki kafin kasafin kuɗin shekarar 2019 ya ƙare a watan Satumba wani alkali a Puerto Rico ya bayar da takardar izinin binciken wayoyin gwamnan wannan yankin ƙasa na Amurka Ricardo Rosello da wasu makarabansa na siyasa 11 saboda tabargaza da suka yi da aka gano ta wayar hannu an bayar da takardar izini ne ga mutanen da suka ki bayar da wayoyinsu a wani bincike a wani bangaren binciken mai magana da yawun ma'aikatar shari'a ta Puerto Rico ya faɗa kamfanin labarin labaru na Associated Press
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma da la ganin yadda ake dada samun masu kashe kansu saboda matsaloli iri-iri kama daga kuncin rayuwa zuwa jirkicewar hankali abokiyar aikin mu Alheri Grace Abdu ta tuntubi wani likita dan Najeriya dake zama a jihar Ohio mai suna Dr. Musa Yahaya wanda ta masa tambayoyi da dama ciki har da koshin akwai wadatar likitocin kula da masu matsaloli da ka iya kai su ga kashe kansu sai ya ce
kuma akwai su kadan ne bai wuce ki je asibiti guda da ki take tsayan ce a ai babu ba da ma ki samu kwararren likita mai kula da wannan bayon ci a general hospital sai da ki same su a teaching hospital ko kuma specialist hospital a general hospital mai likita shi da ke iya samun gwazoma da ya je yayi force akan wannan ya dawo so abin zai zama da matsala idan a ce kamar gaba daya a cikin karamar hukuma ba wanda yake ba kwararru ko kwararre guda daya da zai zama da taimako ga waɗannan irin waɗannan mutane yana da matsala sosai to matsalar da muke da ita muke fama da ita kenan sannan kamar a nan kamar da kika fada akwai ƙungiyoyi da dama da suke wayar da kan jama'a akan illolin waɗannan abubuwa suna gaya mutane cewa da zarar an ga kaza da kaza da kaza akan wani hukuma yana fama da wannan ba kokari a sanar da hukuma ba kokari a sanar da kai mutum asibiti domin a duba ga me matsala a ga ya za a iya taimaka mai ta ciki nan yadda na gani har suna yi wanda ba su da aikin ana kokari a ga an san da musu wani abu da zai zama da taimako gare su so tunanin su ba zai kasance akan wannan ba to mu kuma matsalar wannan yawancin kaga irin waɗannan ba ta ana aibata masu irin ciwon kamar na tunani ko na ba ci a aibe da hankali so da zarar an fara fadin haka mutum ya fara ji kuma shi kenan me kun ya zama da taimako gare shi a ke ya kara lalata al'amarin da yake a ciki to gaskiya muna da matsala sosai muna da matsala sosai a tarashin ma'aikata kuma tarashin yadda za a kullu mu waɗannan al'amura a gaida za a iya zama da taimako a kai
wato kwarewar ka ta likita menene mutum zai kula da shi domin sanin ciwon wanda yake kusa da shi yana fama da irin waɗannan matsaloli har da za a iya ɗaukar mataki
gaskiya shine banda zuwa asibiti a je a ga kwararru a ga yadda za a iya taimaka ma mutum a bashi magunguna wani sashi ne daban akwai waɗansu hanyoyi kuma da ya kamata a bi wanda za su zama da taimako ba maganin kaɗai ba ya kamata shi kanshi mara lafiyan ya zama cewa ana bashi shawara ana taimakon shi ana duba ga me matsalar da yake ciki a ga ya za a iya bullo mishi da ita ba ce sai gwamnati ta sana da mu kowa aiki ba zai yiwu ba akwai matsala a cikin haka amma za a iya duba a ga me matsalar da wani yake ciki ko kuma wani irin hali yake ciki to shi ka za a iya taimaka mishi a fannin shi mara lafiyan kenan a sana a fannin iyalin shi kuma ya kamata su kula su lura me wannan bawan Allah yake a ciki ya kamata su zama da taimako gare shi wajen sanyaya mishi rai domin ya dan samu salama a cikin gida ya zauna da farin ciki idan a cikin gida za a sanye shi saboda wannan ko kuma saboda matsalar da ya samu kanshi a ciki ko kila ya je makaranta bai iya cin jarabawa ba a ce a kira shi da kiki ko bai da kokari to wannan ba zai zama da taimako gare shi ba sai a duba a ga me za a iya duba mishi me za a iya sama mishi wanda zai iya yi zai iya zama da taimako gare shi to a matakin iyali kenan sannan a matakin kamar cikin unguwa ko kuma a cikin mutane haka ya kamata hukuma da sauran jama'a a yi kokari ana wayar da kan jama'a musamman yanzu da al'amarin yake ta tasowa ana ta samu wadanda ke wannan a wayar da kan jama'a a taimaki jama'a nuna musu ga alamomi na irin wannan abu wanda idan aka gani a yi kokari a bi magani a bi taimako ba laifi bane mutum ya fito ce kai ni fa ga abin da ke damuwa idan ya haka shine zai zama da taimako gare shi sai a tsaya duba ga ko ya zage taimaka mishi a ciki sannan kamar a cikin unguwa da sauransu haka ko wurare a wuraren da mutane za su iya samun dama su dan yin rika kamar irin a cikin wasanni haka ko dai wasu abubuwa na shakatawa wanda zai zama da taimako gare su zai iya sauke wannan nawayar da ke ta damun sa a cikin tunanin sa idan aka haka shine zai zama da taimako sosai musamman a wannan kana a matakin hukuma ya kamata gwamnati ke kokari a ga yadda za a kullo wannan al'amura ta fuskoki daban-daban ba aikin likita ko aikin asibiti kadai ba a'a a kirkiro da kungiyoyi da za su dinga wayar da kan jama'a akan waɗannan al'amura shine zai zama da taimako sosai idan aka yi haka a yi yi kuwa sosai mutane su fahimta gaskiya shine duk ɗan adam yana tare da matsala sai dai kawai mutum ya yi tawakkali abin da za ka iya magancewa su magance wanda ba za ka iya magancewa ba ka yi kokari ka fito da shi mutane su sani domin ya zama da taimako.
Madalla Dr. Musa Yahaya kenan likita ɗan Najeriya da ke Ohio a nan Amurka. Kafin mu ci gaba sai mu shakata da wannan wakar. Wadannan shirye-shiryen da yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari in koma gefe Sarfila Hashim Gumal ya gabatar muku da shiri na gaba.
Jama'a assalamu alaikum. idan masu rarrayen shirin ciki da gaskiya za su tuna tun watan Yuli shekarar ta gabata ta 2018 ne wannan fili ya fara kawo muku batun da kaddamar da ke wakana akan filayen noma da gonaki tsakanin gwamnatin jihar Jigawa da al'ummomin ta na yankunan kananan hukumomin gagarawa silatan karkar da garki da kuma taura tun kimanin shekaru 4 ko 5 ne al'ummomin yankunan suke zargin gwamnatin jihar Jigawa da yunkurin karbe gonakin su da filayen su masu fadin marabba'in hektar 10,014 wanda ta mika su ga kamfanin wani hamshakin mai masana'antu dan kasar China da ake kira Mr. Lee domin kafa katafariyar masana'antar sarrafa rake duk da yake dai an tsara cewa kamfanin zai biya diya ga dukkan masu gonaki da filayen da wannan aiki zai shafa to sai da jama'ar yankunan sun zargi gwamnati da hada baki da kamfanin Mr. Lee domin kwace musu gonakin da suka gada tun iyaye da kakanni a baya wannan fili ya kawo korafe-korafen su mutanen da wannan aiki ya shafa har ko muka kawo muku bangaren gwamnatin jihar kan wannan aiki da suka saka a gaba kasancewar wani cigaba da aka samu kan wannan takaddama ne yasa wannan fili ya waiwayi wannan batu ku kasance da mu cikin shirin sunana Sarfil Hashin Gumel to kamar yadda gwamnatin jihar Jigawa ta ce babu gudu babu ja da baya akan wannan aiki na Mr. Lee haka zalika su kansu al'ummomin da wannan lamari ya shafa sun yi tsayin daka suna cewa za su yi amfani da dukkan damar da suke da ita wajen ganin gwamnati ba ta yi musu karfa-karfa ta kwace musu gidaje da gonaki da kuma filaye ba wanda hakan ya sa da taimakon wasu lauyoyi suka shigar da ƙara kotu kuma wata babbar kotun jiha da ta yi zamanta a garin Gumel ta bayar da umarnin a dakatar da duk ayyukan da ake a gonakin har sai kotun ta gama sauraron karan lamarin da ya sa su al'ummomin da lauyoyin da suka shigar da karan ke dauka a matsayin wani babban ci gaba kamar yadda za ku ji a wannan hira da Muhammad Ibrahim Kwari yayi da jagoran lauyoyin Dr. Nasir Adamu Aliyu
ita shari'ar misali mutanen gagara tare da ta shafi garuruwa da yawa a kalla ba kasar ina ganin za a kai kan mutane 3,000 ta gida gaba daya wanda abin ya shafa misali ko sama ma to amma ka san asali mutane 22 ne suka shigar da ƙara a madadin gabaɗayan al'ummar to amma da yake ka san
mutane fiye da 3,000
yawa to kuma shi ka san tsari na aiki na lauya komai akwai yanda ake yin sa akwai matakin sa bisa haka ne bayan da muka karbi karar wato ban muka fara da farko amma daga muka karba sai muka ga cewa ya kamata mu duba yanda aka shigar da karar da yanda yanayin take domin ai nasara sai muka ga cewa mun kuma bisa ka'ida ka'ida shine duk mutumin da ya mallaki guri ba gado ba alaka ba dangantaka ba musharaka to ba zai yi wani ya shiga masa da kara ba domin ma'ana a doka bai san asali da tarihin sa ba bisa haka sai muka juya muka auna muka tattauna da mutanen muka ga cewa shi wanne ne daga ciki zamu fara to shine sai muka samu wannan mutane 13 wanda yake ya shafi kamar kuma ce zuciyar aikin bisa haka sai muka fara kamar shara fage ce wannan
idan kace zuciyar aiki me kake nufi
ah ma'ana cewa misali aiki ni da su wanda aka bawa gurin wanda suke ci an kwaci gurin su an ba su wayannan Chinese ma'ana inda suka fara aikin ma'ana wato kamar ginshiki na aiki misali kaga ai ko ina ne sai ka fara saka wato foundation ko to misali daga daidai inda muke ganin muka kama wannan kan mun kama foundation din
wato shi da gwamnati za su kafa ofisoshi da wurin adana kayan
lalla haka ne domin a cikin ma ina gana akwai inda aka gina wato babban gudoki aji kaya wato store warehouse kenan so to wayannan daga cikin mutane 13 nan wasu a cikin su aji hada suke wadu kuma a rarraba suke to wayannan su ne wayanda muka fara da su a madadin misali wayannan mutane da suke da korafi
dan haka mutum 13 nan kowa yana wakiltar kansa ne amma ba sauran al'umma ba
eh kowane kansa yake wakilta da gonarsa amma a cikin ma akwai inda yake mutum uku ne ko hudu suka shigar da ɗaya domin yan gida ɗaya ne ko kuma suna da dago gado mai alaka saboda haka waɗannan kowane iyaka gonakin suke fara wani za ka ga ba wai gona ɗaya ce ba gona ce a can da nan da can aka haɗe su aka shigar da kara kaga tunda duk tasa ce sai aka shigar ta a guri daya amma ba zai yi misali mu dauko wancan gidan Malam Liman da gidan misali da gaci ba a ce mu hada su mu shigar da kara so aka kowane tasa yake yi shi sa iyakar sa ya fada da kuma abin da ke cikin gonar sa
dan haka wato shari'a wata kila tsari na shari'a an yi la'akari da yadda kowa ya mallaka kila wani gada yayi wani sayayi wani kuma wata kila kyauta aka bashi
gaskiya ne kaman daga cikin waɗannan mutane 13 da suka shigar da ƙara waɗanda kotu ya bada umarni cewa basu kada a kore su gurin su har sai an yanke hukunci a cikin su ina ganin mutum daya shine kai wanda ya tsaya sauran mutanen gaba ɗayan su aka ga kowani duk saboda shekara 250 suka gada wani kakanninsa suka yi sare gurin wani bulamu ne ba kakansa ya ba babansa ya gada wani kuma a mahaifiyarsa ce ma ta gada ita wata hanya na ta iyayen shi ma ya gada a gurinta to kaga kowane da yanda ya mallaki nasa gurin.
Wai tarjibiyar ɗan mai da kai baya da kuka je kotu a madadin waɗannan mutane 13 daga cikin wato dubban mutane 13,000 na mutanen gagarawa ɗinnan me kuka nema a wurin kotu dangane da wannan batu na gona kansu?
Abinda muka nema a wurin kotu shine na ɗaya kotu ta ce misali ta yi hukunci kan cewa an kutsa filinsu ba bisa ka'ida ba wani shi da farko tuwa idan kotu ta zama haka cewa an kuza bisa ka'ida sannan kotu ta ce an karbe gurinsu ba tare da mu ka'ida da doka ta tara ba ta bayar ba ta ce abi na uku cewa kotu ta ce an karbe gurinsu ba tare da an ba su takarda ba kuma hannu da hannu haka doka ta ce ba sabanin inda suka ci sun kai wani gidan sarauta wannan shine wannan sanan na muka ce kotu ta fidda su su wa'annan canin da suke ciki su fita fidda su sannan kuma kotu ta sa dan biya su kudin wahala domin yanzu gaba ɗayan su a wannan lokacin da aka tabar zaɗin nan ba wanda yake noma gurin sa saboda an riga an nike gurin an karbe an hana su shiga so wannan shine mun sa nan muka ce kotu duk abin da zai adalci kuma ta yi a ciki shine abin da kuka nema.
Na to yanzu gashi da aka shari'a tsawon watakila watanni 5 ko wani abu mai kama da haka an ba da wannan ko order da ake ambatawa tartibi shi alkali me yake
abinda alkali yake mun zo gaban sa mun nemi cewa lalle a umarci wannan mutane su dakata su fita daga gurin nan tukun ga wayannan mutane da suka kara har sai an gama sauraron karar nan idan kotu cikin adalci ta ga cewa abinda aka yi an bi ka'ida to shikenan bayan mutane za su ji in sun gaba su gamsu ba su yi abin in kuma kotu wato su daga kara kenan in kuma kotu ta ce a abinda aka musu ya saba ka'ida saboda kaga dole wayannan mutane su fita daga gurin sai dai in su ma suna su dauka kara amma fa abinda ko take ta shine ita a iya nazarin ta yanzu tunda yake dai mutum ba wanda yake cakkace mutanen su suka kara wurin su a kwaci kuma ko da su wanda muka kara din daga gwamnatin da su kamfanin su mutanen jami'an ba wanda yake ƙarya ne mutanen ba gurin su bane abinda duka suke cewa tsakanin gwamnati da su mutanen nan an biya su kudin ranko sannan kuma an kawo ne saboda ci gaba sai kotu ce to tunda mutanen suna da wannan takaddama sanar da ja abinda muke cewa shine ku saurara kar ku karba musu gurin su ku ba su ci gaba da amfani da gurin su mu zo mu gani ma'ana
su gaba da nomawa
yawa mu muka kawo shi da cewa an kwace musu guri ba abu ka'ida ba sannan gwamnati kuma ta kawo shi da cewa a'a da ta karbi gudun nan ta bi ka'ida sannan kuma ta ba su sannan kuma gwamnati ta kawo shi da cewa wannan guri da kawo ta karbe ne bisa dokar cewa wato dan al'umma ma'ana public interest ko muna cewa ko a karbi kayan mutum a ba wa kamfani da zai ci riba shine abin da doka take nufi ko kuma a'a sai idan za a yi kaman makaranta ko kuma wani tsari wanda yake zai amfani al'umma ko shine to wannan shi da abin da yake so ku tabbatar mana kuma mu abin da yake shine tunda doka ta ce ba za a karbi kudin mutum ba wurin mutum ba har sai an kira shi an ba shi takarda hannu ga mu ba wanda sai hannu mutum takarda wurin mutum amma doka ta ce sai an bi ka'ida to shine abin da yake cewa
ka'idar shine sai in abin da zai amfani al'umma kamar makaranta da ka ambata ko nan mai kamar
banda wannan kadai ko da za ka karbi gurin mutum zai amfani al'umma a ce asibiti ma za ka yi a cikin garin sai ka ga dai karshe kenan makaranta sai kotun koli ta ce kafin kai mutum wannan sai ka sanar da shi a rubuce kuma ka bashi ba ka ba wani ba ka kai hannu da hannu ka je gidansa ko inda yake sana'a ko inda aka san dai wani adireshi ne na tarsibi sai a ce masa malam wane ga takardar gwamnati na sanar da kai cewa za ta karbe wannan guri za ta amfani da shi da al'umma ko amma za a ka zo za a yi maganar yadda za a yi ranko idan akwai lalle a akwai kanya akwai waye mutumin kauye da mai gona abin da zan yi kenan dabino da sauransu da dorawa ko kuka sai a auna sai a gani sai a kirga sai a biya bisa wannan haƙƙi ko gwamnati ne wani guri tare to ga wannan guri ko karba in akwai gini a ciki sai gwamnati auna ginin yayi kiyasi valuation kenan ko in kai kiyasi sai kuma ta cito ga abin da muka yi kiyasi na gwamnati hukuma tana hukuma ma'ana ai kaga kamata ake dauka ita abu ne wato ta yar tsaka baki ba ruwanta da kowa to shine abin da bukata ta anda
to idan Allah ya kai mako mai zuwa za ku ji abin da wasu daga cikin wadanda wannan aiki ya shafa ke cewa kan wannan hukunci na kotu yanzu amaradin Muhammad Ibrahim Kwari wanda ya taimaka wannan shiri ya zo gare ku ni Sarfil Hashin Gumul ke cewa mu kasance lafiya
kuma da Allah a gashe ka yanzu kuma ga kadan daga cikin sakonni da kuka aika mana
Assalamu alaikum sashen Hausa na Amurka magana kuma da shirkar da sabon unguwa Katsina idan mun ga takardar kungiyar mu da talaka game da matakin da gwamnatin Amurka ta dauka na sanya mu wasu ɗan Najeriya takunkumin mana ita kafai saboda sun kawo cikar da kafin da azaban da wuce yayi daidai mana goyon bayan haka muna fatan wannan zai zama darasi ga shugabannin Najeriya wanda akwai da shi ba san martaba tsarin demokradiyya kuma muna fatan wannan mataki zai ci raka
Assalamu alaikum kwasha ta lamar amurka mai magana san dan takara da gudun daji tambon loka gamin sosai da Allah ta sha ka lamar amurka ina so ku isan mun sakuna ga shugaban kasar Najeriya Jalal Muhammad Buhari bisa ci ganin gaskiya wadanda suna yin ministoci ne kan cewa suna 36 ta tsara 7 sun ka ga 43 yayi daidai amma dai inda an ka samu jari-jari ko ku na kasu bisa je waɗanda suna ministoci da an kai suwa gaskiya da ɓangaren matasa da ɓangaren mata da an tsaro daga cikin matasan ministocin da aƙalla gani da liba da ni musulci mutum biyuwa matasa da ministan shari'a Abubakar Malami da Kantani waɗanda su ɗan matasa za ka shugaba Buhari wanda saƙo yana son ka gyara waɗanda abubuwan da an samu kurakurai Allah ya sa
Assalamu alaikum gidan da muryar Amurka sai na gande da rafata inda ke tsayar kasuwa garin Fatakku yau na so ne jinjina da yabo a shugaban kasa Muhammad Buhari da ya ba mu minista a jihar Yobe wadda mutum ne Adamu wannan shugaba wannan sabon minista da aka ba mu tsohon mataimakin gwamnan jihar na Yobe Alhaji Abubakar Diallo Allah Ubangiji ya sa wannan mukami da aka ba shi ya amfani mu baki ɗaya Allah Ubangiji ya ba shi ikon kawo mana ci gaba a yankin da kuma garin mu mai Fatakun da jihar Yobe baki ɗaya
kuma da Allah sai a ci gaba da aiko mana da sakonnin mu kuma za mu rika kawo muku yanzu kuma ga Sarfilu Hashim Gumal ya sake dawowa da takaitattun labaran duniya.
Jiya Talata an bayyana Boris Johnson a matsayin wanda ya nasara a takarar masu ra'ayin riƙau da aka kwashi makonni ana yi domin mai gurbin Theresa May a matsayin shugaban jam'iyya wanda hakan ke zama sharaffen gayyata da sarauniyar Birtaniya za ta yi masa yau Laraba domin ya zama sabon Prime Minister kasar. Yan jam'iyyar Democrat a Majalisar Dokokin Amurka sun zargi shugaban kasar Amurka Donald Trump da shugaban masu rinjaye na Majalisar Dattawa wanda ɗan Republican ne da take-taken danna wani ƙudurin doka da aka gabatar da zumma kare zaben shugaban Amurka na gaba daga duk wani katsalandan daga Rasha da sauran ƙasashe. Hanyar da kasar Sudan za ta bi don kafa gwamnatin farar hula za ta zama wani mai tsawo da wahala a cewar babban manzon Amurka a kasar. Mako guda bayan da majalisar mulkin sojojin kasar da kungiyoyin yan adawa suka fitin mai yarjejeniya da ta bayyana yadda za a gudanar da mulki a cikin shekaru uku.
Da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryen mu na wannan hantsin. Sai kuma da al'asariya za ku ji wasu abokan aikin mu da za su kawo muku sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryen mu. Yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Sarfilu Hashim Gumal da ya taimaka muka gabatar da shirin sai kuma wanda ya shirya ya bada umarni Solomon Abu da injiniyan mu na wannan hantsin Baba Yakubu Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku sai anjima salamu alaikum.